بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي حدوا وانن ترمينا حدو cikin wannan jeren giya ta darussa a cikin littafin usul tafsir wa manahijuhu na professor Fahad ibn Abdullah ibn Sulaiman, Allah ya saka mishi alkhairi, a wannan rana ta Alhamis 17 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 1447, wanda ya dace da lissafin 5 ga watan Fabrairu 2026, daga wannan masallaci na Yusufu Dogo da ke nan garin a kan giwa cikin karamar hukumar Arewa a jihar Kebbi. Muna ci gaba da tattaunawa a takaice game da manhajul mufassirin, wato tafarki mabambanta da malamai suke bi wajen rubutawa ko gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Za mu tashi a wato tafarki na shidda, shine at-tafsirul ijtima'i, tafsiri wanda ya shafi bayar da kulawa akan gyaran al'umma. Malami ya zama da cewa tafsirin sa yana kokarin ya karanta da al'umma hanyoyin da za a bi wajen samun nagartacciyar al'umma mai gaskiya da rukun amana da haƙuri da kyautatawa juna da sanin darajar na gaba da biyayyar iyaye da girmama mazaje da tausayawa mataye da sauran dai abubuwan da suke a cikin halaye da ɗabi'u na gari. Kamar yadda aka sani a tarihance, lokacin da Alkur'ani mai girma ya sauka, ya tare da Larabawa suna cikin wani yanayi na maguzanci wanda yake cike da munanan ɗabi'u da halaye. Abu mafi girma a cikin munin ɗabi'a su shine bautar gumaka, wanda shirka ne da Allah. Sannan kuma akwai sauran abubuwa da suke yi na yaƙe-yaƙe da ɗaukan fansa da kashe 'ya'ya mata da ire-irensu. Akwai yaƙe-yaƙe da aka yi a jahiliya masu ban mamaki ƙwarai da gaske, waɗanda aka yi kisa, aka yi ɓarna, aka yi shekara da shekaru ana gwabzawa. Amma kuma in ka bi tarihi sai ka tarar cewa dalilin da ya sa aka yi yaƙin ba wani abu ne na a zo a gani ba. Harbu dais wal ghabra, rigima ce kawai akan wato tseren dawaki da aka yi. Wasu suna ganin an yi ma dokin su maguɗi wajen cewa shi ya ci ko shi aka ci shi. Harbul basus, akan wata mata kawai da ta shiga da raƙuma cikin wata gona, aka harbi raƙuma sai ta gaya ma ƴan uwanta su suka kashe wanda ya kashe raƙuma, shikenan rikice ta shi. Ire-iren su, harbul fijar, harbul bu'af, ga sunan yaƙe-yaƙe marasa abin nan sauƙi, wanda an yi kisa, an yi ɓarna, amma ba tare da wani sahihin dalili da sa aka yi yaƙin ba. To haka Larabawa suke rayuwa irin wannan yanayi. Alkur'ani ya zo sai ya ba da muhimmanci wajen gyara halayensu, ya hana su abubuwa da suke yi na ɓarna, shan giya, karuwanci, kisa, zubar da jini, cin mutuncin mutane, alfasha, duka Qur'ani ya hana gabaki daya. Sannan ya koyar da ɗabi'u masu kyau da halaye na gari, ya umarni da bautawa Allah shi kadai, rukun amana, faɗin gaskiya, cin halas, gujewa haram, kyautatawa iyaye, tausayawa 'ya'ya, abubuwa da yawa da Qur'ani ya kawo na halaye na kirki, wanda suka zama sanannu cewa Qur'ani addini ne na halaye na kirki. Har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, waɗannan halaye na ƙwarai na addinin musulunci sai suka yaɗu cikin al'umma, musamman tare da yaɗuwar musulunci, kuma suka zama waraka ga mafi yawa cikin cututtukan al'umma da ake fama da su da rigingimu na rayuwa. To daga nan ne sai wasu malamai cikin malaman tafsiri sai suka ga dacewa bari su muhimmantar da faɗaɗa wannan fage ta fuskar ƙoƙarin a wannan zamanin da shi ma ana ganin irin wancan yanayin ya dawo, yanayin munanan ɗabi'u da al'adu da halaye marasa kyau ya dawo, ya yi yawa a cikin al'umma. To bari yi amfani da irin wancan salon da Alkur'ani ya yi amfani wajen ƙara karantar da mutane waɗannan ayoyi da yin bayani a kansu da ƙara musu sharhi, dan su zama hanyar tace al'adu da gyara dabi'u. Saboda haka sai malaman sai su dauki ayoyin da suka zo akan ire-iren waɗannan abubuwa, sai su ja numfashi akan su. Ayoyin da suka zo magana akan shangiya, magana akan hana sata, magana akan haramcin riba, magana akan haramcin kashe ƴaƴa, magana akan haramcin cin zarafin mutane, haramcin yi wa mutane lakabi da sunayen da ba sa so, ire-iren wannan ayoyin. Sai malami ya dauke su sai ya ja dogon numfashi akai, ya tattauna akan tattaunawa mai tsayi dan kokarin kawo gyara a cikin al'umma. Akwai littafai da suka shahara a wannan fannin, irin tafsirul manar, mai magana akan shi a baya, irin tafsirul maragi na Ahmad Mustafa al-Maragi, irin su atharul safatul athar wal fahim, irin ire-iren su. Kuma gaskiya wannan yana da muhimmanci musamman a wannan zamanin. A wannan zamanin da muke rayuwa, kamar yadda muka sani, al'adu da ɗabi'u suna samun matsala sosai. Yaɗuwar munanan al'adu ya yawaita saboda samun hanyoyi na yaɗuwar tasu, koyi da kafirai, social media, rayuwar birni da neman duniya da makamantansu, neman shahara da ire-iren su, sun sa mutane da dama sun kwaɓe rigar mutunci ga kansu, musamman matasa da ƴaƴa mata da sauran waɗanda suke ganin su ƴan birni ne, wanda ake ce ma celebrities da sauran mutane ma, duk za ka ga suna yawan yin abubuwa na Allah wadare, abubuwa na kunya, abinda da kwata-kwata ba zai taɓa yiwuwa a ji labarin ya faru ba in sai ya faru a kan idan mutane, sakamakon yaɗuwar irin wannan al'adun. A bukukuwa abubuwa sun canza, a mu'amala, a auratayya, a wannan zamanin ana buƙatar yawan tafsirin sosai, musamman ga mata. Ga mata yanzu sun maida al'ada yayata labarin mu'amalar gidansu ba wani abu bane, ba wani abu bane yanzu, sai wanda Allah ya kiyaye. Kusan kowace mace tana da wani group ko wani wuri da suke zuwa su tattauna, su kawo ƙaran mazajensu, "and please hide my ID," ce ya yi kaza, ya ma yi kaza, yana yin kaza kaza, ma abinda da ba za a taɓa jin labari ba, yanzu za su yi labarin shi. Wata ma za ta yi bidiyo a ganta ga tana yin abu kaza da mijinta, wani ma mijin shi ma sahurami da shi yake wannan bidiyon da yardar shi yake. To a wannan zamanin, a irin wannan yanayin, ana tsananin buƙatar ibowa ga wannan. Sannan su ma ƴaƴa maza, son shahara da neman a ji labarinsu a duniya ya sa da dama daga cikin al'adu na gari ba sa son su, domin abin banza shi ne ke saurin yaɗuwa. To akwai buƙatar irin wannan tafsirin a wannan zamanin. Sannan za mu ga halaye ko ɗabi'u wanda suke Qur'ani ya yi hani da su, cin amana da ake samu tsakankanin mutane, almundahana da dukiyar gwamnati, rashin cika alƙawari, zaluncin shuwagabanni, da ire-iren su. Duk waɗannan halaye ne munana waɗanda suke buƙatar a yi gyara a kansu. To wannan shi ne almanhaju al-ijtima'i cikin manhajul tafsir. Manhaji na bakwai shi ne almanhajul al-bayani, almanhajul bayani. Wannan shi kuma yana magana ne akan salon tafsiri wanda ya shafi bayani akan fasaha al-Qur'ani da balagarsa. Qur'ani ba gama garin larabci ba ne, larabci ne na musamman wanda Allah ya tsara shi tsarawa ta musamman don ya zama gagaragasa ga larabawa, don ya zama mu'jiza khalida tabbatacciya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har bayan rayuwarsa. Dukkanin annabawa idan suka mutu suna mutuwa da mu'jizarsu. Yana cikin hikimar Allah ya baiwa kowane annabi mu'jiza, wato wata alama da za ta sa lalle a gane wannan Allah ne ya aiko shi. Irin su dabba na Naqatu Salih, irin walaqad atayna Musa tis'a ayati da ire-iren su, annabawa an ba su irin waɗannan. Annabi Ibrahim wuta ba ta ƙona shi, kullu ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim da ire-iren su. Kamar kowane annabi in ya shuɗe zai shuɗe tare da mu'jizarsa. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da mana Allah ya bashi mu'jiza baqiya ba'du wa khalida ila yawmil qiyamah, ita ce alqur'ani mai girma. Kuma Allah madaukakin sarki ya dambara, ya cika alqur'ani da salon zance da fasaha ta musamman wanda ke buƙatan dogon nazari, wanda ke da buƙatan ilmomi mabambanta da za a haɗu a yi amfani da su kafin a iya mafahimtar inda Qur'ani ya sa gaba ta fuskan wannan fasaha ta shi. Wannan yana taimakawa sosai wajen a ji ɗanɗanon Qur'anin, kuma mutane su koyi fasahar zance daga gare shi. Saboda haka Allah ya saukar da Qur'ani ga Larabawa a wannan salon. sun kasance al'umma wanda suke takama da fasaha sai Allah ya kawo musu fasaha da ta fita su sun kasance suna takama da iya zance sai Allah ya kawo musu zancen da ya fi nasu kuma Allah ya ce in sun isa su kawo irin shi kuma Allah ya ce musu san ba za su iya ba wannan malamai waɗanda suke tsayawa akan bari su yi zance bari su tattauna zancen da ya shafi irin wannan a cikin tafsirin su su ne suke wannan abu da ake cewa a tafsirul bayani gashi daga inda yake cewa a shafi na 121 da yake cewa wadhālika annahu fi kulli sha'anin yatanawaluhu yaqtaru lahu ashrafal mawadi wa amassaha rahiman bil ma'anil murad qur'ani yakan zabi kowanne yanayi da kowanne wace magana qur'ani zai zabi kalmomin da suka fi dacewa da zubin zancen da yafi cancanta yafi daraja a yi amfani da shi wa ajma'uha lishawarid kuma zance wanda zai fi sauran tattara abubuwa da suke a wargaje wa aqbaluha lilimtizaj wanda kuma zai fi dacewa da a takuda shi da juna wa yada kullam mithqala dharratin fi mawdi'iha alladhi huwa ahq biha kowace kalma za a sa ta inda ya cancanta da ita inda in ba ita ba wadda ta cancanta inda ba zai amaida ta gaba ko baya ba wa ya ahq bihi ita tafi dacewa da wurin da yayi su la yajidu المعنى في لفظه إلا مرآته الناسعة وصورته الكاملة ذا أقواته ونم معنى تاكسن شيء قوانا اللفظين دا أكسكا كمان مدوبين ثور إسعاب الداتشوا يدن كنك كذاك كمدوبين تواكا ونن كلمة ذا أغنتا كمان مدوبين شيء قوانا معنى ولا يجد اللفظ إلا معناه في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين ذا أقواته اللفظين واتو ma'anarsa ta dace da inda aka zo da shi la yawman aw ba'da yawmin ba wai wani lokaci ya dace wani lokaci bai dace ba bal ala an tadhhab al usuru tsawon zamanna wata ji'ul usuru zamanna su wuce wasu su zo falal makanu yuridu bisakinihi badla wurin ba zai canju ba wala sakinu yambagi an manzilihi hiwala kuma shi ma ba zai neme canza ba duk tsawon zamanin nan da aka yi duk abin da wani ya rubuta kamar yadda Mawardi yake fada idan mutum ya rubuta abu shi da kansa ya aje gobe sai ya ga ya kamata ya canza bayan shekara biyu haka bayan shekara biyar ma sai ya ga shi abin da ya rubuta ma shi da ba ma ilimi bane jahilci ne yanzu ya gane ma kuskure shi da kanshi zai wannan in shi da kanshi bai yi ba wasu kuma suna da ta cewa akai nan ba haka ya dace ba nan kaza ya dace nan kaza amma shi alkur'ani tunda aka sauka da shi kowa ya sallama mai cewa ya sallama mishi cewa hakan da aka yi shine kawai dace idan ma kaga kai bai maka ba to saboda kusurin ilimin ka ne ba wai dan haka abin yake ba babu inda za a ce la a ce a cire a sa lam ko inda aka saka sara a cire a sa kana ba zai yi ba ko inda aka ce kala a cire a sa zakara ba zai yi ba duk da suna iya bada ma'ana juna amma dai yadda Allah ya yi shi to shine mafi kyan kamar yadda Allah ya ce Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba shine mafi kyan zance mafi kyan tsari yace wa ala jumla yaji'uka min hadha al-uslubi bima huwa al-mathal al-a'la fi sina'ati al-bayan qur'ani zai kawo maka a wajen kowanne salo misali mafi daukaka na yadda ake tsara zance haka qur'ani yake وخلاصة الأمر أن هذا البيان القرآني يجمع أمورا جملتها النظم الفريد العجيب الحسن واتو قرآني يا هذا زبن زنشي وانديك باب إرنسا تيلو ميبما مايكي ككاوى المخالف لأساليب العرب وانده سابا وصلى العرب واستبزن إرنشما واستبزن إرن نون والكلم وما يسترون واستبزن حامين تنزيل من الرحمن الرحيم بس تبجي يروا نبا أن أساس تكين خيرا وصور البيانية التي تؤلف أبدأ تأليف بين أبسه الألفاظ الجزلة وأحسن المعاني الحسنة سنن زبن زنچه وندي كباد زآري مبي فساها زآري مبي غابي وزن زبن مغانا سراك دغنن سياك سامو وسمع لمي cikin malaman tafsiri sai suka karkata zuwa ga irin wannan salo na Qur'ani yaya za su fidda abin da ke cikin shi na fasaha wannan irin tafsiri tun zamanin sahabbai an samu wanda suka bashi muhimmanci da na bayan su kamar Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda yana yawaita yin maganganu ire-iren waɗannan yana kuma zuwa ga harshen Larabci da hikimar Larabawa dan ciro irin abubuwa ire-iren waɗannan haka ɗaliban shi irin su Mujahid da makamantan su daga baya a cikin Asrul Tadwin sai aka samu littafai irin Majazul Qur'an na Abu Ubaidin Ma'mar Ibn al-Musanna irin Ma'anil Qur'an na Farra'u irin Nazmul Qur'an na Jahiz to daga baya kuma aka ci gaba da yin tafsirai mabambanta da suke da irin wannan dandano kaman Kashaf na Zamakhshari yana magana akan balaga sosai kaman Nazmud Durar fi Tanasubul Ayati was Suwar na al-Imam Suyuti kaman Tanasubud Durar fi Tanasubus Suwar shi ma nashi haka nan cikin ruhul ma'ani duk waɗannan suna magana akan balaga alqur'ani to idan mutum yazo yin tafsiri irin wannan da ya shafi hikima da ke cikin alqur'ani akwai matakan da ya kamata a farko sai ya tattaro ayoyi da suke magana akan wannan mas'ala a idan mutum yana so ya ga ijazul qur'an a cikin ayoyin da suka yi magana misali a cikin sararin samaniya da balaga su sai ta tara su wuri guda sannan ya bi yana bibiyar su zamani bisa zamanin da aka saukar da su ƴan makka da ƴan madina suna da bambancin salon zance ayoyin makka da ayoyin madina suna da bambancin salon zance misali sannan yayi dirasa ta musamman ta fitar da waɗannan hikimomi da ke cikin ayoyin sannan ya gabatar da wato wannan dirasa ga ƴan uwan shi masana ko masu irin wannan dandanan wannan bai daga cikin abin da ake yin tafsiri da shi a wajen gama garin tafsiri irin na Ramadana galibi ana yin shi ne a irin tararruka na dirasa ta Qur'aniya sannan ayi mishi wato ayi tattaunawa ko ayi abin da ya shafi wato ikra wato discussion akai daga cikin littattafan da aka rubuta akan irin wannan abin nan da irin wannan wato salam akwai wasu littattafai da suka shahara daga bayan nan misali min hadil qur'an fi ramadan ko min hadil qur'an fil amwal ko min hadir qur'an fi salam da ire-iren su akan yi rubutu irin wannan akalli abinda qur'ani ya zo da su wato wanda suka shafi fasaha akwai wata malama wanda ake ce mata doctora Aisha bintu Abdurrahman Ash-Shafi'i malama ce a kasar Masar ta da rubuce-rubuce da ta yi da yawa akan wannan aski alqur'ani القرآن والحياة القرآن والقرآن والمرأة القرآن والإنسان القرآن والشخصية المسلمة القرآن والاقتصاد تايسو كلا دبان دبان رسائل نهاك كانانا أنا أينه واتو كيرما ما شأن انتا غما دواني وكما إذا مكا أمبتا وانا بايا تكين سلان تفسيري وانا غالبي أكي أمبان لشي أغما غرن تفسيري سي منهجين تقوص شيني manhaj tadawuq al-adab manhajin wadanda suke dirasa qur'ani da dandano na masana adabi adabi shine wato maganganu na fasaha da maganganu na azanci da waƙoƙi da ire-iren su wadanda aka yi su a cikin wani harshe dan su zama abin nishadi da daukan izina kamar da muke da adabin Hausa, adabin Larabci, adabin Ingilishi, duk wani yare wanda yake rayayye kuma yake wato wanda yake ci gaba da bunƙasa to baya rasa adabi a cikin sa. Baya rasa salon zance da hikima wanda ake yi don nishadantarwa. To akwai malaman da suke kallon Qur'ani da irin wannan minbar din. Duk wannan yana daga cikin mahallin da aka yi wato sabani sosai akai shine at-tadhawwuq lil-Qur'an al-Karim harakatun nafsiyya wa intiba'un dhati Qur'ani wanda yake dandanan sa zaka ga idan mutum yana karantawa da gurgurdan irin malakan shi ta adabi ko malakarsa ta sanin harshen larabci da gurgure da dinga jin zakin sa. Idan mutum ya san arabiya, ya san shige da ficen hikimar da ke cikin zance, zai dinga tsinkayin ire-iren waɗannan wurare a cikin alkurani, kuma zai ji suna harraka zuciyarsa fiye da wanda bai san waɗannan abubuwan. Shi yasa zaka ga wani ana kanta alkurani sai ya dinga kuka, wani kuma ya dinga mamaki bisa wance yake kuka. Wanda zaka karanta wata aya wata kasa bacci saboda kana jin tana dawo maka cikin, sai ka ji kamar da kai ake kai tsaye kawai. Wani kuma ba abin da ya dame shi tunda bai san abin da ka sani ba. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Ibnu Mas'ud ya karanta mai alkurani. Shi Ibnu Mas'ud da yake karantawa bai yi kuka ba, amma Annabi ya kuka. Da ya zo cikin sautin Nisa'i, fa hal asaytum in tawallaytum, ba wannan ba, fa kaifa idza jina min kulli mati bi shahidin wa jina dika ala haula'i shahida, yace fa idza aynahu tadrafani, sai daga idan sana tawaye ya tawaye, sai yace hasbuk ya isa. Da aka karanta mai yaji cewa Allah yana tuna masa cewa ranar alkiyama za a tsaida shi a matsayin mai shaida akan al'ummarsa, su ma kuma za a tsaida su a matsayin masu shaida. Nabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi ya ainihin zubar da hawaye. Ai kara da yawa sai tare shi to malamin da ya shahara, kusan yafi kowa shahara a wannan bangaren, shine wani mutum da ake cewa, wani malami da ake cewa shi Sayyid Qutb, mutumin kasar Masar. Tafsirin sa fi Zilalul Qur'an da kuma wasu tafai irin waɗannan da yayi kanana, kamar Alam Ma'adubatul Qur'an da ire-iren su, da Ma'alim fi Tariq da ire-iren su. Wannan tafan nashi cike suke da irin wannan khawatir din. Wasu su masu kyau ne, ababan karbe ne, wasu kuma mahallin tattaunawa ne, wasu kuma ababan watsarwa ne. Saboda haka dole sai mutum ya zama yana da tamakkuni, kuma zai iya shige da fice, sannan ne zai iya yin irin wannan tattaunawa ko bibiyan irin wannan a cikin alkur'ani. Idan za ka yi tafsiri ba za ka dogara ka cokan da irin waɗannan ba sa cikin madogaranka na farko-farko, ba sa cikin abin da su ne za ka tsayu a kansu. A'a, abu ne mukammilat ne, idan da bukata ko an ga wani abu mai fa'ida ɗaya-ɗaya nan da can, to sai a tsuntsunto sai a ƙara a kai, amma ba wai kawai ko ina a bishi ba. Akwai abin da yake sananne a fasahar Qur'ani wanda dama can yana nan, misali irin ijaz wal itnaf wal musawat. Wata ranar Qur'ani yakan tattakaita magana, wata ranar ya faɗaɗa ta, wata ranar kuma tsawon maganar tsawon ma'anarta. Akwai abin nan wato as-saja, idan wasu ba su so ana cewa saja'i, sun fi so a ce al-fawasil. Shine yadda zaka ga wata sura duka ayoyinta suna karewa da harafi iri daya, ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan, kaga dai ya karewa da nun. To wannan ma wani fasaha ne mai zaman kanshi. Sannan akwai wato salon qur'ani na zaka ga wasu surori suna da amsoshi da aka bayar akan wasu tambayoyi, da irin zubin tambayoyin, da irin zubin din da za a ce yas'alunaka wa yas'alunaka da ire-iren su, kuma malami suna dirasa ta musamman. Sannan umarni da hani da ire-iren su, duk waɗannan suna nan dama a cikin abubuwan da malami yake da bukata ya san su, ya san yaya ake zubin zance a larabci a irin wannan salon. Sannan kuma ya san namuzan na alqur'ani a matsayin shi na afdalu namuzaj fiye da na waƙoƙin larabawa da aka yi a zamanna daban-daban. Kamar yadda muka ambata wannan maudu'in, ba a so ya zama ya yi ɗagawa, ya galabaici abin da mutum yake karantarwa ko abin da yake bincike a cikinsa na ma'anonin alƙur'ani da saƙonnin da ke cikin alƙur'ani da shiriyar da take cikinsa. Wannan su ya fi kamata a ba da muhimmanci a kai, ma'ana saƙo shiriya. To jama'a, mun ji irin waɗannan mabambantan manhaj da suka shafi wato yadda ake gudanar da tafsirin alƙur'ani mai girma, za mu ga wasu su akwai tadakul. Wato bai yiwuwa mutum ya istiqlali da manhaji ɗaya ya ce shi kaɗai yake bi, dole sai an taɓa nan an taɓa can. Yadda zai zama a kodin manhaji wanda shine mafi shahara a cikin aikin sa, wato wanda yake a tafsir bil ma'sur, ba zai wadatu daga wani waje ya fadi a ya amfani da tafsir bil ra'ayi ba, ba zai wadatu daga wani waje a tafsir al fiqhi ba, wanda yake tafsir al fiqhi ba zai wadatu lokaci ya magana akan da sura tafsir al bayani ba, wanda yake tafsir al bayani ba zai wadatu wani waje daga ya magana akan tafsir bil ma'sur. To duka mukammilatun ne ba'duha li ba'd, duka suna cike junansu suna taimakawa junansu. To kenan kaga wannan yana nufin wanda yake so ya samu yanayi mutakamil na abin nan din sa na manhajin sa, sai ya kokari kowanne manhaji ya tsakura ya samu abin da zai samu a ciki, sai ya zama cewa kuma kowanne manhaji kana da maraji din sa, kuma ka san yaya ake mu'amala da waɗannan maraji din. To shine abin da zamu ji a ƙarshe-ƙarshen nan insha Allah, ahammu almu'allafat fi tafsir wa manahiji, mafiya muhimmancin littafai da aka rubuta cikin tafsiri, da kuma kowane littafi za a faɗi tsarinsa. A awwalan almu'allafat fi tafsir, rubuce-rubuce da aka yi akan tafsiri. La ya'rifu at-tarikh kitaban ullifa allafa fihi almu'allifuna wa darasahu ad-darisuna wa sannafa fihi almusannifuna mithlu al-qur'ani al-karim. A duniya ba a san wani littafi wanda aka yi rubuce-rubuce a kansa, aka yi nazarce-nazarce a kansa, aka gabatar da bincike iri daban-daban a kansa, kuma har yanzu farfajiyar bincike ba ta ƙare, babu wani littafin da ya samu wannan kamar Al-Qur'ani, musamman yadda ya daɗe ɗin nan shekara wajen 1500, amma har yanzu ba a daina bincike a kansa da rubutu a kansa. Har yanzu wani malami zai zo ya iya rubuta tafsirin Qur'ani cikakke, sai ya zama kuma ya bambanta da saura, kuma har yanzu za a ci moriyarsa. To wanda za a ci moriyar na baya can haka za a ci moriyar nasa. Har yanzu wani masani na iya ɗauki wata ƙadiyya ya yi mata wani kallo da da ba a yi mata ba. Har yanzu wani malami na iya zuwa ya tattauna akan wata mas'ala da wani salon da da ba a tattauna ba. Qur'ani farfajiyar binciken shi ba ta ƙarewa. Idan kai dai baka sani ba, kawai baka sani ba. A san ɗalibai galibi da zarar an ce za a yi project ko za a yi thesis, sai su ce to ai mala an gama rubuta komai. Ko ba haka bane, kai dai iya abin da ka sani ne kake gara gama rubuta. Amma duk wanda ya san meye Al-Qur'ani kuma yake karanta shi yana tadabburi a kansa, to kullum zai dinga ganin ga topic nan iri daban-daban, ga masail nan iri daban-daban da haihu suke buƙatar ai mu'alajar su. To Qur'ani yana da wannan falala akan duk wani littafi, cewa shi farfajiya ce open ended akan bincike. Walidha fa innahu laysa bil mustata'i illam yakun min almustahili hasru jami'il mu'allafat fil qur'ani qadiman wa hadithan. So da haka ba zai yiwu ba, ko kuma a ce ma impossible mustahili ne, ko dai a ce yana da wahala, ko kuma a ce ba ma zai yiwu ba ka iya kididdige keke da keke ala wajhil hasri, a ce kowane littafi da ya shafi qur'ani a kawo sunan shi. Walaysa almaqamu huna maqam istifa'i, daman ba muhalli ne na sai an kawo komai ba. Wa innama sanadhkuru ta'rifan mujazan li tafasir muta'addida wa mu'allifiha kama yin, ichi zamu yi bayani akan wasu cikin littafai sannan mu faɗin marubutan su a takaice kamar haka. Akwai ta'rifun bi ba'd al mu'allafat fi tafsir bil ma'sur wa mu'allifiha, wasu littafai cikin fannin tafsir bil ma'sur. Akwai ta'rifun bi ba'd al mu'allafat fi tafsir bil ra'yi wa mu'allifiha, wasu littafai da marubutansu a cikin fannin tafsir bil ra'yi. Akwai kuma ta'rifun bi ba'd al mu'allafat fi tafsir fil 'asr al hadith, wasu daga cikin littafan tafsiri na wannan zamanin. To wannan abu uku da zai mana bayani akan su kenan. Waɗannan wuraren ya da kyau mu sa'ido su sai akan su, don kowane littafi mu san meye amfanin shi, da haka in ka ɗauko shi ka san meye ake nema a cikinsa, in ka tashi siya ka san meye kamata ka saya, musamman wannan lokacin da littafai suka yi yawa kuma suka yi tsada. Ba zai kaje ka sa maƙudan kuɗaɗen ka sai littafin da kuma amfanin shi a wurin ka ba mai yawa bane, ko kuma bai ma da amfani. Wanda kuma littafi yana da gaskiya, wanda da zaran ka siye shi to in ka ga dama ka ce fa kai asara kuɗin ka, fa ba karanta ba, dan dai ba inda za ka mai da shi ka sai da shi yadda yake, da ka koma da shi gobe sunan shi gwanjo, kamar da ka san waya, a san ko yanda ka sai waya kana sa layin ka, in ka ce masu waya gobe ka dawo za ka sayar, hisin ya rage kuɗin ko za su ce maka ma'aida ma amma daina mayayin ta wannan series din maya nan za ka ta yi na rashin mutunci. To haka littafi yake, kuma kamar yadda malamai suke kwanta suka ce littafi yayi kama da gashashiyar kaza da zaka je ka su da daddare mai imi din babu amfanin ta illa ka ci ka lokacin nan kai da amarya kai ku cinye ta ku ci ku sha ruwa ku yi gyatsa ku yi bacci amma da zaka ce bari ka aje ta gobe jibi kwana uku mako daya ya ta zama za ta rube ta lalace ta zama asara to haka littafi yake indai ka so shi ba karanta ba to ka dauka kamar yadda bayanin kaza din nan ka siyo abu mai daraja da ya kamata ka cika more ka ajiye har ya lalace in ba a yi sa'a ba idan ka rasu idan ƴaƴanka ba su ɗauko tafarkinka ba su banza takar da su a banza su siyarwa mutane a yi gwanjansu Allah ya tsare mu saboda haka littafi idan an siyo karantawa ake da ƙoƙari akwai littafin da za ka karanta shi duka lil mutala'a akwai littafin da za ka karanta muqaddima ka ajiye lil muraja'a akwai littafin da za ka ajiye shi ne kawai lil mubahafa mataki-mataki ne akwai mutala'a shi ne ka karanta littafin duka ana so ka karanta shi in ka so akwai wanda kuma na muraja'a ne wanda za ka karanta muqaddiman da fi rasa don ka san nan kusa za ka dawo kan wani abu ka karanta akwai kuma lil mubahafa wanda an aje shi dama kawai shi sai ko ta kwana ne yadda ka san sitarka akwai na fita akwai na bacci akwai na zuwa sallar juma'a akwai na zuwa ganin sarki kowane da wurin da ake zuwa da shi to haka littafai shi akwai kuma wanda yake kuma wanda waɗannan kuma duka sun bambanta da wanda ake karantawa a aji kuma to na farko su ne al-mu'allafat fi tafsir bil ma'thur wa mu'allifiha mun ta ambatan jami'ul bayan an ta'awili ayatul qur'an na al-imam abu ja'far muhammad ibn jarir al-tabari wanda ulida fi amul min tabristan an haife shi a tabristan a shekara ta 224 ya rasu a bagdada shekara ta 310 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manya malamai masana tafsiri da hadisi da fiqh Allah ubangiji ya gafarta mishi al-imam tabari ya kasance wa kana aliman bil qira'at malami ne masanin ilmomin qira'a wa imaman fit tafsir malami ne masanin yin tafsiri wa bari'an fil hadisi wa shaykhan lil mu'arrikhin wa gagge ne a hadisi kuma malamin masana tarihi in farad fil fiqh bi madhhabin mustaqillin wa aqawil wa ikhtiyaratin wa lahu atba'un wa muqalliduna shi a fiqh to zaman kanshi yake independent ya kai matakin da baya bin mazhabin kowa sai dai abinda shi ya fahimta ko abinda shi ya cirato wanda wannan ya ja mishi jarabawa mai girma a rayuwarsa ya ja mishi musibu da yawa malaman da suka rayu da shi yana da wani ƙari shine Ibnu Abi Dawud wanda ya kasance su da shi da wannan malamin sun rayu zamani ɗaya a lokaci guda a gari ɗaya kuma ba sa shiri da junansu irin dai abinda ka sani na jafwa da ke samun akaran kuma har lokacin ma da Ibn Jaririn ya rasu su ɗaliban wancan malamin suka zo da masoyan wancan malamin suka tada rigima a wajen jana'izarsa suka ce ɗan shi'a ne don haka ba za a bari a je a rufe shi a makabarta ta gari ba ƙarshe Ibn Jaririn a cikin gidan shi aka masa kabari Allah ya gafarta mai قال عنه ابن الخطيب جمع من العلوم ما لم يشارك فيه احد من اهل عصره يا ده علمي wanda wani cikin malaman zamanin shi bai kai shi ba وقال ابن خزيمه ما اعلم على قديم الارض اعلم من محمد بن جرير ban san wanda ya kai shi ilimi ba a bayan kasa وقال سيدي عنه راس المفسرين على الاطلاق jagoran malaman tafsiri kai tsaye ولهم مؤلفات عديده منها ما هو مطبوع ومنها ما لم يطبع بعد يا روت الذفاي ده يوا اكو wanda an buga su sun yaru akwai wanda har yanzu ba a buga su da gaskiya akwai kitabul gara'ib da kitabul tanzil da kitabul adad da tarikhul rijal akan sahabbai da tabi'ai da latiful qaul wanda yake mazhabin sa ne a ciki da al khafif da at tafsir da tahdhibul athar ya cikin dafin shi mashahurai da al basit da al fada'il ومن اهم كتبه ده gaskiya mafiya muhimman littafin sa akwai tarikhul muluki tarikhul umami wal muluki wa akhbaru babban littafin da zaka cewa tarikhut tabari tarikhut tabari tarikhul umami wal muluki wa akhbaru labaran sarakuna da al'ummomi da tarihin su littafi ne da ake buga shi a cikin kaman juz'ai 16 yana da kyau kwarai da gaske akan tarihin al'ummomi daban-daban to sai shi kanshi tafsirin nashi wa amma tafsiruhu jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an falam yu'allaf qablahu wala ba'dahu mithluhu fi mawdu'ihi wala yazalu mufassiruna alatan ala tafsirihi fi at-tafsir bil ma'thur yace wannan tafsirin nasa kafin ko bayan shi ba a rubuta irinsa ba littafi ne daya tamkar da dubu shi sa har yanzu kaga dai ya rubuta shi a cikin karni na 4 yanzu muna karni na 15 fiye da shekara 1000 har yanzu littafin ba a fasa yayin shi ba a fasa bukatuwa zuwa gare shi ba har yanzu duk wanda ya san ciwon kansa inda tafsirin alqur'ani to wannan littafin shi ne wuri na farko da zai fara rubuta mai ma'anan aya wannan kariya shi shi falala abinda tafsirin ya sifatu da shi akwai itimaduhu ala tafsir bil ma'thur ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabihi wa tabi'in ya dogara ka cokan akan fasara alqur'ani ta hanyar kawo ayoyi da maganganun sahabbai da tabi'ai da ma hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na biyu iltizamuhu bil isnad fi riwaya yana kawo isnadi duk abinda zai kawo sai ya kawo isnadi duk magana da zai kawo sai ya ce bima rawainahu an fulanin ko kama haddathanahu fulanun qala haddathanahu fulan an fulan an fulan sannan sai ya kawo na uku inaitu bi tawjil aqwali wa tarjih yana bada muhimmanci wajen tantance magana in yace aqwalul mufassirina fi ta'wil kaza kaza ga maganganun malamai akan fasara wannan aya cewa ne yace kaza wani yace kaza sai karshe zai cewa aula hadhil aqwali indana bil itibari zancen da muke gani ya kamata a lura da shi ko bil itibari ya kamata a dogara da shi ko kaza 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 shine zancen kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza zaka ga yana yin haka na hudu zikruhu li wujuhil i'rab ambatan wato fuskokin i'rabin wasu ayoyi da wasu kalmomi na biyar diqqatu fi istinbat al ahkam al shar'iyya min al ayat yana da zurfin fahimta wajen ciro hukunce hukunci to ka kara akan wannan sannan kuma yana da saukin larabci za ka karanta larabcin shi gami sauki ne kowa na iya ganewa bai da wani sarkakiya ko wani cushe ko wani zance na zaurance wa kana hada tafsiru mafqudan ila waqtin qaribin da can an neme shi an rasa sai nan kusa baya haifu usira ala nuskhatin maqtuda minhu inda ahli umara ihail huwa mahmud ibn ubayd ibn rashid wannan sarki shine aka samu littafin a wurin sa mai suna mahmud ibn ubayd ar-rashid fa tubi'a ala hadhihi an-nuskha fi 30 juz'i sai aka buga shi juz'i 30 thumma nuqiha ba'da zalika sannan nuqiha aka ƙara tantance shi aka rereye wa tubi'a marratan ukhra aka sake buga shi a 1911 وصورت هذه الطبعة عدة مرات بعد ذلك daga nan ne kuma akai ta yin wasu copies duk wani copy to daga wancan nabiyin galibi aka dinga wanka wa qama shaykhan al-fadilani mahmud wa ahmad shakir rahimahumullahu ta'ala wadannan yan uwa guda biyu manyan malamai mahmud shakir da ahmad shakir wanda muka yi magana akan su dazu manyan malamai mutanen kasar masar su suka mike bi ta hakiki hadal kitab wa ta'liqi alayhi wa muraja'ati wa takhrij ahadisi sun miƙe sun yi aiki na tahqiqin littafin da yi masa ta'liqi da fitar da hadisansa sannan wasadara minhu 16 juz'an ila nihayati al-ayati al-sabi'a wal-ishrina min surati ibrahim thumma tawaqqafa al-amal bayan da suka kai wannan cikin surati ibrahim sai aikin ya tsaya rayuwa ta yi nisa ko wani uzuri ya tare su har Allah ya musu rasuwa sai aka samu wani malami wanda ya yi minista a ƙasar Saudiya na Awqaf shine Dr. Abdullah ibn Abdul Muhsin Turki sai ya tashi bi taqiqil kitabi wa ikhrajihi fi 26 mujalladan ya sake sabon taqiqi ya fitar da littafin a cikin volume 26 wala zalul kitabu bi haja ila mazidin inayatin wa tahqiq amma har yanzu littafin yana da sauran aiki da yake bukata qala an-nawawi lam yusannif ahadun mithla nau ya ce wannan littafin ne da ba a taɓa rubuta irinsa ba wato littafin ya ne tafsir at-tabari وقال أبو حامد الإسفرايني رحمه الله تعالى لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا da mutun zai bar kasar su kaina magana akan kasar Iraki Isfirayini mutumin kasar Iraki ne yace a ce ka bi kasar Iraki ka kama hanya ka tafi kasar China abinda yake kai ka kawai ka je ka so litafin nan ka dawo yace to ba za a ce ka sha wahala da yawa ba darajar litafin ya kai ai mushirin wannan takakkiyar wa qala ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya yana cewa wa amma tafasiru allati qad allati fi aidin nas littafin da suke hannun mutane tafsiri fa asakuha mafi inganci a cikin tafsirin Muhammad ibn Jarir al-Tabari tafsirin Ibn Jarir wannan ji Ibn Taymiyyah kira fa in yadhkur maqalat as-salaf fa innahu ne wannan fa innahu yadhkur maqalat as-salaf bil asanid thabita yana ambatan maganganun magabata da isnadoji tabbatattu walaysa fihi bid'a kuma bai da wata bid'a ba dan shi'a bane ba mu'tazili bane ba qadari bane da sauransu wala yanqulu anil muttahamina ka muqatil ibn bukair wal kalb sannan baya kawo maganganu daga wanda ake tuhumar su akwai malamai wadanda abun tuhuma ne wajen gaskiye su kuma wannan da ya ambata muqatil ibn bukair da al kalb a cikin tafsiri ana tuhumar gaskiye su da haka duk abin da aka nakalto daga gare su ba an san shi sai an tace shi kuma baya ma daukowa daga gare su wannan littafi akwai shi a kasuwa har yanzu mutum yana iya siya ya mallaka ga wanda bai mallaka ba ana iya samun shi kuma ta wasu hanyoyi kuma a zamanance zaka iya samun shi irin soft copy PDF ko kuma irin abin nan applications irin su Shamila ko ire-iren su ko su maktaba irin waɗannan zaka same shi ka dinga cin muriyarsa kar ka sake ayi baka a ci baruwanka da wannan littafi littafi na farko kenan sai littafi na biyu a cikin at-tafsir bil ma'thur shine ma'alimut tanzil shine da yake ce ma al-baghwi wannan littafi marbushinsa sunan shi al-husayn ibn mas'ud al-farra al-baghwi wato abu muhammad al-imam al-baghwi dai da ka sani mai sharhus sunna na hadisi wanda malamin mu malal albani dare Allah ya gafarta mai fara karatun sa kafin rasulsa wannan dai al-husayn ibn mas'ud al-baghwi to shine wannan al-faqih al-mufassir al-muhaddith wanda ake masa kallon malamin fiqh malamin tafsiri malamin hadisi yulaqabu bi muhyi sunna ana mishi laqabi da muhyi sunna wa kana taqiyan wari'an malami ne mai taka tsantsan da rayuwa ko mai tsoron Allah idza alqaddarsa la yulqihi illa ala qaharatin ya kasance in zai gana zaman majalisi sai yayi alula kamar sallabi wulida hawalai an haife shi a shekara ta 430 kusan wannan shekara fi baldati baga da aka kice mishi bagawi baga fi khurasan tana kasar khurasan khurasan yanzu tsakanin Iran kenan da Afghanistan utufiya ama ko sanata ya shiga ta 510 bayan hijira a karni na 6 bimaru zuruz kasar Iraki kenan kana hafizan lilqur'ani ya kasance malami ne wanda yake gwani na alqur'ani aliman bil qira'at masanin qira'o'i wa bima usira anis sahabati wat tabi'ina fi tafsir wal faqih masani ne na abinda aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai na ainihin wato fiqh da tafsiri wa min a'immatil hadisi wa hufadhi da abinda aka ruwaito daga malaman hadisi da masanansa wasi'ul ma'rifati ilimin shi na da fadi bi mutunihi wajen sanin hadisi matanin hadisi wa asanidihi da isnadojin hadisi wa min mu'allafati daga cikin taban shi akwai sharhus sunna wannan ne da ake sharhus sunna na baghawi wa huwa min ajalli kutubis sunna ya daga cikin littafai mafi ya daraja a sunna shi sharhus sunna ana buga shi a cikin mujalladi 8 wa masabihus sunna shi maltafi ne mai kyau wa huwa salafiyun ala manhaji ahli sunnati wal jamaa malami ne wato ragowar yan mazanjiya mai bin tafarkin magabata malaman hadisi da malaman salaf wajen wato tafiyarsa da makarkatarsa da manhajinsa musamman yace fi al-asma'i wa sifat, yana bin magabata wajen tabbatar da sunayen da Allah ya tabbata wa kansa ba tare da ta'wilin sa ba, wajen kuma kore duk wata siffa da aka danganta wa Allah wanda Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallama ba su danganta wa kansa ba. Wannan shine Imam al-Baghawi a takaice kware da gaske wa tafsiruhu, wannan tafsirin nasa da aka fara nan ma'alimu tanzil kuma ya da tafsiru ma a tafsir ibn kathir, an taɓa buga shi tare da ibn kathir shine a hashiya, thumma tubi'a fi hashiyat tafsir al-Khazin, sannan aka buga shi da Khazin sai ake cewa Khazin wal-Baghawi, wutubi'a mustaqillan fi arba'i mujalladat bi taqiqi Dr. Khalid al-Aq wa Marwan al-Sawar, wannan shi taqiqin da malai ambata anan wanda aka buga shi cikin mujalladi hudu wanda waɗannan malamai suke aiki taqiqin sa. Qala ibn Taymiya rahimahullah, ibn Taymiya yana cewa wato yana magana akan tafsir al-Baghawi yace wal-Baghawi tafsiruhu mukhtasarun min al-fa'al, shi bai haƙi tafsirin sa Baghawi afwan tafsirin sa yayi rayraye shi ne daga irin na fa'alin, lakinahu sana tafsirahu an al-ahadith al-mawdu'ati wa al-ara'i al-mubtada'a, sai ya tsarkake tafsirin sa bai sa maganganun ƙarya yanda shi wancan ya kawo su ba, sannan ya cire ra'ayoyin ƴan bid'a a ciki. Wannan magana ce daga Ibn Taymiya. Wa amma tafsiru laysa bi-tawi al-mumil wala bil-qasir al-mukhil, tafsirin ba mai tsayi ne ba, zantuttuka masu tsayi wanda za su gajiyar, sannan ko ba taƙaitattu ba ne waɗanda za a gaza samun abin da ake nema a cikinsu. Tafsirin ya shahara da abubuwa kamar haka: na farko, aina ya tuhu bi tafsirin Qur'ani bi sunnati wa qawali sahabati wa tabi'in, Baghawi yana bada muhimmanci wajen ya dinga kawo ayoyi da hadisai wajen fassara ayar Al-Qur'ani, in ba ya rasa wannan ba bai kawo wani, za ka gama shi yasa yake da wato abin nan yake da masana da suke ɗaukan shi a matsayin umda wajen fara gane ina ne Qur'ani ya fassara junansa ko ina ne hadisi ya fassara junansa, saboda shi zai kawo maka da zaran ya kulla babi. Wa qawali sahabatu wa tabi'in bi sanadin, bi sanadin ahadith da isnadujinsu, amma al-atharu fa ghaliban la yankuru al-isnada, suko athar maganganun wasu malamai bai cika ambatan musu isnadi bai kan takaito akan matanin kawai, ya annahu zakara fil muqaddimati isnadahu ila man rawa ila kulli man rawa anhu minhu, saboda a can muqaddima ya ambaci cewa duk abin da na kawo daga wani to ga wanda ya karanta da ni, in na kawo daga wani ga wanda ya karanta da ni, sai bukwalata da wannan. Na uku, yu'ni bil qira'at duna tawjiha nahwiyan, yana bada muhimmanci wajen tattaunawa kan qira'at amma bai fada yace fuska kaza ita tafi inganci a nahwance, baya fadin wannan. Na uku, yadhkuru al-ikhtilafa bayna as-salaf bi tafsir min ghairi tarjihin li ahdiha aw qadhihin bi shay'in minha li ihtimali sihhatu sihhati jami'i al-aqwal, yakan yi magana akan sabanin tafsiri ya kawo na wani ya kawo na wani ba tare da ya karkata zuwa ga na kowa ba, ko ba tare da ya ce wani ne na zaɓi tafsirin shi ba, sai ya bar su yadda suke haka, sai daga baya sai a ji labarin wanne ne yafi inganci. Wa yuridu ba'd al-isra'iliyat wala yu'aqibu 'alayha, sai yana kawo labaran da da na yanzu na isra'iliyat kuma baya yi musta'liqi da komai, yana barin su haka. Yuridu al-masail al-fiqhiyya zuwa tawassu'in bi uslubin yasir, muyassar, yana kawo kuma masalolin fiqhu amma baya nisa a cikin su, yana kawo su sama sama. Na shida, lam yukthir fiha fi tafsirihi min mabayis al-i'rab, babu ilirabi sosai a ciki. Wa nukatil balaga, babu balaga. Wa tahashal khawdi fi masail kalamiya, kuma ya guje ma shiga cikin masalolin ilmul kalam fi ayatin aqida, cikin wajen ayoyi da suke magana akan aqida. Fa qala masalan fi rahmati annaha iradatullahi, yace kamar game da rahama kawai a batta matsayin ganin dama Allah ne. Wal khabru wal khairu li ahli, kuma alheri ga mutane, abinda Allah ya maka na alheri to shine rahamarsa. Wasawabu isbatu sifatir rahma ala ma yaliqu bil qur'an, abinda yafi dacewa shine a tabbatar da sifofin rahama a bisa abinda ya dace da Allah subhanahu wataala, ma yaliqu billahi ta'ala, abinda ya dace da Allah ubangiji madaukakin sarki. Wa fi sifatil ghadabi, misali wajen siffar fushi, yana cewa iratul intiqami min al usati, nufin ɗaukar fansa, ya kasa fassara shi cewa Allah yana da fushi. Wasawabu ithbatu sifatil ghadab, abinda yake daidai shine a tabbato da Allah cewa yana da siffar fushi duwa takyifin kar a ce ga irin ta aw tamthilin ko a ce irin ta suwa ne aw tashbihin ko kuma wato kwatance duka kar ayi wa bi tafsir kauli ta'ala haka na gun tafsirin kullu shay'in halikun illa wajha qala yace illa huwa wajhahu ai shi Allah din wa qila wasu suka ce illa malaku sai dai wato mala'ika sa shine illa mulkahu ko to illa mulkahu sai dai mulkin Allah shine zai saura wannan shine bayani a takeice game da tafsirul ma'alim tanzil wannan zamu ga cewa shi ma littafi ne da ake bukatar ya zama cewa mutum yana hulɗa da shi yana mu'amala da shi kuma kamar yadda aka ji karami ne mujalladi uku ake sai da shi kuma shi ma zaka yi samun shi a siga ta electronic na zamani dan ka ci moriyarsa dan kuma ka ci fa'idarsa ina ganin bari mu saurara anan tun da mun samu gaba kuma lokaci ya ja insha Allah sai mun zo darasi na karshe sai mu karasa waɗannan da kuma ɗan bayan da zamu cike da su insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.